يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
كفو من تجمع أخوك كي تنبوي ويتنبوي نفرك
وانا تكدى تفرك وتبيور التي تربطوتها بدين باسك تتي السلام عليكم مالك ما هي فينا ya hana masoyina ya aure ni dan shi talaka ne, ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa, kuma yana dan kasuwancinsa, na tabbata zai iya samun abin da zai rike ni da shi. Ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba, ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni, arziki na Allah ne. Ko mahaifin nawa ya ce da ni sai kin yi digiri, kin ƙara tsada kan in aurar da ke, idan kin yi karatu ba za ki sha wahala ba, ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki a rayuwarki rayuwa fa akwai wahala a yau. Ni kam wallahi ba na son kowa sai shi wannan saurayin, kuma wallahi na mutu a yi mana aure ba tare da ɓata lokaci ba, amma dole na bar ra'ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa. A dole ya saka ni jami'a, amma abin haushi da takaici shi ne akwai wata club, wato ina karantawa ne yadda ta rubuta, akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafikan malamai da 'yan iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari, ajandarsu abu guda ɗaya ne tak, shi ne sun rantsewa shaitan cewa sai sun yi disvaginin din duk wata budurwa a jami'a ko yarwa ce kuma ko ta halin kaka, ta hanyar kawaye, kuɗi, yaudara, dabara, tsoratarwa, sihiri, ƙarfin tsiya, ma'ana duk wata ya da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da budurcin ta ko da ƙarfin tsiya. Akwai wannan ƙungiyar ta sirri a yanzu a cikin jami'a, ta kunshi waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata, kuma ana amfani da kowane irin abu. Malam dan Allah, ka yi bayani gamsassu akan wannan tambayoyi ta gidan TV da radio a cikin Ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata, ko Allah zai sa mahaifina ya ji ya wa'astu. Tambayoyin na wasu ne, malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan Allah ya kiyaye, shin zunubin nawa ne ko na mahaifina? Abu na biyu, labarun rafin suna nufin fyaɗe a jami'a, ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron ɓacin suna. 'Yan mata ko da an yi mutu fyaɗe ba sa faɗa, don sunanki zai ɓaci kuma za ki ta jin kunya, ana ganinki da abin. Ta ce amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan an lalata su. Ta ce da rana tsaka ma akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a, a yi lalata da ita, sannan a ba ta ƙwayoyin hana ɗaukar ciki, kuma a ce da ita ko yaushe in kika buƙaci irin waɗannan ƙwayoyi akwai su kyauta, kiya iya holewarki yadda kike so. Wasu matan daga nan fa shikenan sai su zace cikin tafarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan ƙwayoyi. Tambayar anan ita ce, shin amfani da irin wannan magani shin ko ba kisan jariri bane? Na uku, malam me yasa ba ku yawaita nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli? Ina tsoron Allah zai tambaye ku malamai. Wallahi yawancin iyaye gafalallu ne bisa ababen da ke faruwa ga 'ya'yansu mata a jami'a. Ai ko yaya mutum ya yarda da irsa, akwai hatsari a cikin al'amarin tunda akan lalata su rana tsaka da ƙarfi da yaji ba dan suna so ba, ba wai dan su ɗan iska bane. Malam dan Allah ku yi kasakasai na musamman akan hatsarin karatun ya mace a jami'a. Misali, munafikan malamai suna kayar da 'yan mata daga jarabawa idan sun ki miƙa wuyan su a yi lalata da su, amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi a jarabawar ba. Don Allah, ci ko faɗuwa na ɗaya mace a jarrabawa ta jami'a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce irka ta ci jarrabawa ba? Ko da ƙoƙarinta ta ci jarrabawan, ai wannan zai kawo zargi. ga iyayen arziki ba za su natsu ba. Lalle sai ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne, dole ne sai ta yi hakan? Tambaya ta hudu, yanzu idan na yi wa mahaifina tawaye na ƙi karatu, kotu ta aurar da ni ga wanda nake so, ina da laifi a wajen Allah? Malam, dan Allah kai wa iyaye nasiha su aurar da ƴaƴansu ga masoyansu a kan lokaci, dan wallahi kusan 100% na ƴan mata ba mu da haƙuri. Kunya ce take hana mu bayyana wa iyayenmu hakan. Shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha'awa ta sa suka matsu da junansu? Ai, mu ma ƴan adam ne kamar su, muna natsuwa, iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami'a. Yawancin 'yan matan da suke sha'awan karatu a jami'a suna yin hakan don neman duniya ne kawai, ba don saboda neman lahira ba. Hakanan iyayen ma da suke matsaya sai 'ya'yansu sun yi karatu a jami'a din, su ma don neman duniyar ne kawai, ba don neman lahira ba. A ƙarshe malam, don Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da radio, su san halayen da 'ya'yansu mata suke ciki. Don na san akwai irina da yawa, kunya da tsoro ne suka sa muka yi shiru. Ni kam na gamsar sauran ku malamai ku shaidawa sauran jama'a, Allah ka zama shaida. Malam, dan Allah ka yi mini addu'a, Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da shaidanu, kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri ga duk wanda nake so, ga wanda nake so. Allah ya saka da alkhairi. Kusa abin da ta faɗa yake na a cikin takardarta, in ma na ƙetare waɗansu kalmomi to ƙila nauyinsu ya yi yawa ta yadda bai dace in faɗe su ba. Wannan shine hakikanin abin da ya faru. Kaga wannan ta wakilci ɗaruruwan 'ya'yan musulmi da suke karatu a university ko a waɗansu manyan higher institution na gwamnati. Shine abin da ake ciki. Ko shaka babu iyaye su ne abin tambaya na farko ranar tashin kiyama, tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ban tsammanin wannan takardar tana da bukatar wani dogon taliki. Abinda nake so in ce a nan gudun, za ku zama shaida. Akwai kamar shekaru uku ko hudu da suka wuce, Muslim Brotherhood Forum sun shirya wata lacca a masallacin Sheikh Abadi, wanda muka gabatar da ni da Professor Abubakar Mustafa. Na yi wannan maganar na illar lalata 'yan mata a university, ma'ana tun shekara hudu ko biyar da suka wuce. Kuma a cikin kowane karatu a shekara in na samu dangantakar magana sai na shigar. Sai dai kuma dambu idan ya yawa ba ya jin mai, kamar yadda Hausawa suke cewa. To a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su. Kada matsala don ta yi girma ta fi ƙarfin mu ta kowane hanya. Hanya ta farko, ina amfanin student union? Tunda ƙungiyar ɗalibai ai an kafa ta ne a asali don ta kare muradun ɗalibai, ta hanyarta za a iya tsayawa a kare haƙƙin 'ya'ya mata da ake tursasa su, ko malamai ko kuma ɗalibai 'yan uwansu. Idan wannan ba ta yi ba, kila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin student union ɗin ƙungiyar ɗalibai musulmai, Muslim Student Society, ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata 'ya da aka tursasa ta, idan suka san wanda ya tursasa ta, su bi mata kadunta, sawa'un cikin malamai yake, su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mata wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a, su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin 'ya'yan musulmai. Kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan ɓarna. Na farko, hukumar jami'a. Dan me jami'a za ta san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba? Wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da ba da ilimi. Ya sabawa dukkan wata doka ta ɗan adam a ban ƙasa, banda ma dokar Allah da ta sauka daga sama. Hatta dokar kafirai ba ta yarda ba cewa kai rafin ɗin 'ya mace. Abinda arna suka ce in ta ba da kanta babu laifi, amma ai rafin ɗinta ko malami ya tursasa ta ko ta ba da kanta ko ta biya jarabawar fa, haka waɗansu ɗalibai na akwai takardun da na samu da dama, waɗansu ba daga university ba ne, daga waɗansu manyan high institution a nan gurin, cewa malami za ku rubuta jaraba sai zauna cewa sai kun bayar da kudin biro. Duk wanda ya bayar da kudin biro to zai samu maki, wanda bai bayar da kudin biro kuma zai faɗi wannan jaraba sai wannan ta shekara. Akwai malamin da matar aure ya tursasa wa yayi ta kayar da ita shekara biyu a jere. A waɗansu daga cikin makarantu a nan garin har sai ta yadda yayi fasikanci da ita. Ko dake daga baya mun ji an yi bincike an gane shi an kore shi. To amma ire-iren waɗannan bata garin suna nan har yanzu. Kaga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka dan il amana sai Allah dora a wuyansu. Wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama. In dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba, gare ya murabu zai sauka daga mukamin da aka dora masa. Ba aiki na shugaban jami'a kadai ba, dukkan wani shugaba na faculty, dukkan wani dean na faculty, dukkan wani head of department, dukkan wani mai fada aji, dukkan wani member a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Tunda wannan abin ruwan dare ne kowa ya sani. Ba za a dora shugaban jami'a na wuce kadai ba, dole a haɗu da waɗancan sauran. Sai dai kowa gurgudan mukaminsa da zai iya influencing din mukaminsa wajen tabbatar da gyara, gurgudan yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Sannan na uku, iyayen ɗalibai ɗin, dukkan wani wanda yake mai faɗa a ji a garin nan, yarsa tana jami'a kuma kila yarsa ta shiga cikin wannan haɗarin, ko ta shiga ko tana ciki, ko za a shigar da ita nan gaba. Akwai yaran da za su sa hijabi, a sa direba ya tuka mota ya kansu, babansa ya ganta cikin farin ciki ta fita daga hijabi, amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sa shi da wando a ɗakin ƙawayenta a cikin university da su za ta yi tsirara. Sai dai lokacin da direba ya zo ɗaukanta sai ta sake shiga ta cire wannan, sai ta goge gashin bakin da talabta a kan leɓanta, sai ta wato jan bakin kai da ta sa talabta a leɓanta ta goge shi ta gyara, sai ta sanya hijabi ta rufe kanta, direba ya zo ya kunso ta kuma ya kawo ta gida. Akwai yaran da suke a haka, ba wai anan bane kadai, Bayero University na Kano muna da wannan matsalar. Ballantana ABU Zaria da mun yi sakaci an kwace ta daga hannunmu, ballantana nan university na Maiduguri mun yi sakaci ana neman a kwace ta daga hannunmu. Wannan shine illar da muke ciki, shine sakacin da muke ciki. Da haka iyaye, duk wanda yarsa take university ya kamata su yi wata kungiya ta musamman, su je su zauna da hukumar jami'a, su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da 'ya'ya mata suke fuskanta. Kuma wani abin takaici da ban haushi, yawanci yaran da suka fi kowa iskanci a cikin jami'a yaran 'ya'yan manyan gari kenan, su suke da motar shiga da ranar Allah su ajiye su ɗauki yarinya ƙarfi da yaji tana kuka su sata a cikin mota su ja. University tana da girma, duk inda aka je gindin wata bishiya, gindin wata fulawa, za a yi fasikanci da ita kuma a saketa, kuma a cewa an yi rajistar ki. Haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa kungiyar 'yan iska, dole ki bada kanki. To wannan koda a garin da shaitan ne shugaban kasa, ai kawai abin da za a iya kenan, irin fasikancin da za a iya kenan. Da haka iyaye sai su tsaya da ka. Sannan ragowar malamai wanda su ba ɓata garin ba na jami'a, ya kamata su tsaya tsayin daka su yaƙi 'yan uwansu malamai da suke wannan rashin mutuncin. Da in ba haka ba suna ɓata musu suna kenan. Wannan shine wajibin da ke kan kowa. A gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta sauke nauyinta ita, abinda za ta iya kenan, ba ta da wani iko sama da haka. Kuma ta faɗa wa mutane, kuma a nan muna ƙara ce miki ittaqillaha masafati, ki ji tsoron Allah gurgurdan yadda za ki iya, ki kare kanki, ki cije, ki tashi ki yi sallah cikin dare, ki roƙi Ubangiji, Ubangiji ta'ala zai kare ki daga sharrin wannan fasika. Sauran kuma shugabanni, kowa ya ji ba lallai bane abin da na kawo nan ya zanto shine solution, amma Allah da kalli ban bar ku hannunku rabbana ba, na dan bayar da wani abu a matsayin shawara. Sauran shugabanni suna ji, mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno yana ji, ya excellency kaji matsalar da suke university. Waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko waje duk sun ji, waɗansu daga cikin dattijai na gari waɗanda suke da faɗa a ji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya, duk suna jin wannan, kuma za su ji mu ta akwatin talabijin. Na tabbatar mai girma shehun Borno zai ji mu ta akwatin talabijin ko ta gidan rediyo. Na tabbatar manya masu faɗa a ji za a ji wannan. Wallahi tallahi nauyi yana kan ku, sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama. Ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin nashi abu ya fi ƙarfinsa, Allah ba zai tambaye shi ba. Ya yi iyakacin yadda zai iya, amma wallahi in bai yi ba sai Allah ya tambaye shi.
Na yadda cewa salatul ibrahimiyya ko shakka babu shi ne mafifici cikin salatai, to amma menene laifin ita salatul fati, ko dukkan waɗansu salatai da za a yi amfani da su matuƙar a cikinsu akwai kalmomin da ba su ci karo da shari'a ba? Laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suka kawo su sun ce tashi Qur'ani, ba ma su ɗaya ba har su 6,000, to wannan shi ne laifin. Sannan laifin da ke cikin salatul fati waɗanda suke yinta suna fifita ta akan salatul ibrahimiyya. Kako salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wata kalma da wani dan adam zai fada ta kai tsada ko darajar kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah.
Na'am,
ina fata an fahimta. Wannan shine dalili. Da haka salatul fatiha bid'a ce, ba salatin annabi bane ba. Salatul ibrahimiyya shine salatin annabi. Duba cikin aya da Allah ce, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوبا دكم من تفسيري ما يصاري وان ديكي تفيا وجم فسر القرآن ده حديثي دوكي مسالي ابن كثير كركشن وانا آية تكين سورة الأحزاب ابن كثير يوه يا بردونيا شكرو تليبك الكوة تليتا فسكونا أما كما تنهتا باوين جيبا نقول شكران جيا كركشن وانا آية يا كاو دكم حديثان تسكي مغانا أكين يد صحابي بد إيا لارب سنسو amma ba su fara yin salati ba sai da suka je suka cewa annabi yaya za mu yi maka salati, ba wai dan ba sa jin larabci ba, saboda kalmomin da za a yi amfani da su ta fuskar salati kalmomi ne waɗanda suke tauqifiyya. Abinda ake nufi tauqifiyya, dole a ji su daga bakin manzon Allah. Duk iya larabcinka da sarfinka da balagarka, ba za ka kirkiro ka tsara waɗansu kalmomi da suka kai tsadar kalmomin da suke bubbugowa daga bakin manzon Allah ba. Saboda ka ga nan gudun Sayyidina Abubakar ya iya larabci, Aliyu ya iya larabci, Abdullah dan Abbas, Abdullah dan Mas'ud duk sun iya larabci, Ka'ab ibn Ujra duk sun iya larabci, amma suka je suka ce mun san yadda ake maka sallama shine assalamu alayka ya Rasulullah, ko assalamu alaykum, ko assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah, amma ya zabi maka salati? Sai manzon Allah ya ce qulu, kaga umarni ne ga abinda za ku ce, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Manzo Allah ce qulu, ku ce kaza. Na rantsi da Allah, duk wanda yayi wannan yayi salatin da annabi ya koyar da bakinsa. Na rantsi da Allah, wallahi duk wanda yayi salatul fati bai yi salatin da annabi ya koyar da bakinsa ba. Wanda kuma yake yayi shi ma ya rantsi da Allah yace annabi ya koyar da salatul fati, in ya rantsi da Allah yace annabi ya koyar da salatul fati, ni na rantsi da Allah manzo Allah bai koyar da salatul fati ba. Wadansu ne suka kirkiro ta suka kagota. Na rantsi da Allah manzo Allah ya koyar da salatul ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kuma shi mai ismawi ya sani, shi mai iziya ya sani, shi mai risala ya sani, shi mai makusufar ya sani, duk waɗannan ba su san salatul fati ba, don ba su kawo ta ba. Ko da magana wannan kuma tambaya ce aka rubuto dangane da shin ya halatta ma'aurata kafin su yi aure su je asibiti a gwada jininsu domin ko wani na ɗauke da wata cuta wadda take mai yaduwa ko wadda ake iya daukanta ta hanyar jima'i? Ya halatta gwaji kafin a yi auren ko bai halatta ba? Ya halatta. Kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi ko mustahabi, amma ya halatta. Abin nufi, idan miji ya zo neman ki da aure, sai kika ce bai yarda ba, sai kun je an yi test a tabbatar baya da cuta iri kaza, irin cuta iri kaza, cuta iri kaza, irin wadda take mai saurin kisa ko wadda za ta iya haifar hatta yaran da za a haifa, ko kuma wadda ake daukanta, dama cikin hanyoyin daukanta akwai jima'i. Sai kika ce sai an je an yi test baki laifi ba, ko kai kace sai an je an yi test ba kai laifi ba, ciki duk wanda yace shi bai yarda ba ya aure har sai an yi haka bai laifi ba. Illa iyaka, idan kin san cewa garau kike, wannan ba zai dame ki ba, sai a je a jarraba. Kai ma idan ka san garau kake, wannan ba zai dame ka ba, sai a je a jarraba.
Na'am.
Ina fata an fahimta. Wanda ko dama ya san cewa akwai alamar tambaya a kansa, saboda yawo gare shi kamar ya ci kafar kare, yaje nan yaje nan yaje nan, to kaga ba zai yarda ba a jarraba, dan saboda ina jin tsoron kar fallasa ta same shi, babu wani laifi. Amma idan ma'aurata suka ce a'a su sun dogara ga Allah za su je su yi, ba ruwan su, kuma me zai faru ya faru, wannan ba wanda zai ce musu sun yi haramun. Amma daga baya kar wanda ya kuka da kowa, kuma idan wani abu ya faru.
Na'am.
Ina jin dubu ku gamsu sosai. Akwai abin nan littafi na Tuhfatul Arus na Sheikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli. An buga littafin falfari ba ko bugo na farko ne ko na biyu a shekarar 1988. Tun a wannan lokacin ya rubuta wannan matsala,
shekara nawa kenan baya? Kusan shekaru 15 kenan baya. Amma shi ya ma fito ta ba ta hanyar kawai gwajin jini ba, shi a wannan lokacin ya mayar da hankali da eto akwai abin da ya shafi jini din da ya magana akai, kamar abin da ya shafi cuta na sickle cell, idan tunda akwai wato ainihin jinin mutane a cikin hawa-hawa ne ko aji-aji ne, akwai waɗanda suke yan ajin AA ne wanda yake normal kenan da ya kamata ɗan adam ya samu, akwai mai AS wanda yake shi kariya ne, akwai kuma mai SS wanda wannan kowa san sickle cell din ne. Idan ya kasance namiji mai AA, kaga shi zai iya auren wato ainihin mai AS, kuma yaran su ba abin da zai faru bi iznihi ta'ala. Amma idan ya kasance ita AS, shi AS, to akwai yiwuwar kamuwar wani adadi na ƴaƴansu da wannan cutar bayan haihuwa biyu, kila ta uku a samu, kila ta hudu, kila wani abu makamancin haka, kamar yadda likitoci suke bayani, dan su ne ahlul zikiri. Ba na so in yalwata da yawa tunda ba tafsiri bane ko ba haka ba. Ibn Hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, wanda duk yayi kokarin zai yalwata harshe cikin abin da ba shi ne fannin sa ba, to zai kawo abin mamaki. To amma abin da na faɗa wannan sama sama ne ko ba haka ba? To kaga idan ya kasance ita AS, CAS, akwai yiwuwar cikin ƴaƴansu bayan haihuwa biyu ta uku ya kasance an samu mai cuta na sikila, to kaga akwai matsala wannan, wadda cuta ce wadda take sa yaro ya tsamure ya kanjame, sannan kuma ta hana yaro girma ko wani makamancin haka. Gudun wannan idan aka auna jini sai ya kasance hakan ya bayyana, suka ce ba za su yi aure ba, ba su yi laifi ba. Idan suka ce kuma za su yi, haka kuma ba su yi laifi ba, inda ilimi ya riga tabbatar akwai wannan. To shi Mahmud Istanbuli kuma ya sake magana kan wani bangare na biyu, littafin cikin harshen Larabci ya rubuta shi, don haka Islahat yare da ya amfani da shi na likitanci gaba ɗaya a cikin harshen Larabci ya ambace shi, ya yi magana akan waɗanda suke kuma wato ainihin wajen kusantar iyali, wato koda sun sadu da mace mani ya fita daga jikinsu, adadin kwayoyi na halittar dugon mani da ake bukata su ba su da shi mai yawa wanda zai iya sa a samu juna biyu. Ina fata an fahimta. Adadin da yake fita daga jikinsu ba yadda yawan da ake da bukata wajen a samu juna biyu. To sai aka samu wani yana da wannan matsalar, sai mace ta ce ba za ta aure shi ba don wannan, don idan dan shi ba za a haihu da shi ba, kaga ba ta laifi ba. Ko aka samu ma shi ba karare ne baya haihuwa din, ko a samu ita kwayoyinta gaba ɗaya mata tonewa ba yadda za a ta haihu din. Ina fata an fahimta. Da haka sai ce shi ba zai aure shi ba tun da yana san haihuwa, bai laifi ba. Wannan shi ne dai hikimomin da ke sa a iya yin gwaji din. Idan bayan an yi gwajin sai ka tarar mace tana da cuta iri kaza, tana da cuta iri kaza, ko ma tana ɗauke da kwayoyi na HIV, virus na HIV, duk da haka sai ka ce kai ka dogara ga Allah, ba wanda zai ce maka dan me. Amma idan ka mutu dai ba za mu ce kai shahada ba, dan ba filin yaki ka mutu ba, baka cikin kuma waɗanda manzon Allah ya lissafa da sauransu. Amma kai ne kaga dama kace zaka shiga haka, ba wanda zai hana ka, sai ka je kai ko ke mijin da zaki aura ya zanto haka shikenan. Kuma a gaskiya kamar yadda na faɗa ji a cikin qiyamul layl, yaduwar wannan kwayar abin din kwayoyin da suke haifar da AIDS wato na HIV yayi yawa matuƙa ƙwarai da gaske. Yanzu kusan dukkan wanda ya je bincike a asibiti wurin da ake gwada jinin mutane zai samu cewa galibi cikin kowane mutum goma zaka samu mutum uku ko hudu suna da shi, cikin maza da mata, saboda babbar mutum da ake ciki ta yawa ƙwarai da gaske. Don haka irin wannan yanayi idan mutum ya ce ba zai aure ba, a suka ce ba za su yi aure ba sai an yi gwaji, ni ban ga laifinsu ba. Kaga yan su Kirista tun haka suke yi, ba yanda za a daura aure mutane a cocin su sai an yi musu test an tabbatar, ko ba su za a ba results din ba, fada za a je a kaiwa da ya gani shikenan zai ce za su yi aure ko ba za su yi aure ba. Ina fata an fahimta. Dan ma kana ce je ai maka test ka kawo, sai mutum ya je sai test din da kudin sa, ya sai results din da kudin sa, tunda akwai rashin gaskiya a Najeriya yayi yawa. A rubuta cewa lafiya yake baya dauke da komai, kuma karshe na dauke da cuta, ya zo ko ya cuce ta ko kuma ita ce kuma ta cuce shi. Don haka dai ya halatta a yi wannan gwaji, kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi, kar wani zai ce na ce dole sai an yi, cewa ne ya halatta a yi. Ma'ana idan ma'aurata suka ce za su yi, babu wani sako da suka yi, ba su sabawa Allah ba, ba su sabawa manzon Allah ba. Idan suka ce su ba za su yi ba, haka za su yi kayansu, ba za mu hana su ba. Ina fata an fahimta. Allah ya maka mana
tambayoyi daga wajen Alhaji Dr. Zallabukar Umar Mandara, number 9 Gunman House Road, Old GRA Maiduguri. Tambaya ta farko, shin daidai ne a musulunci da shugaban kasa wanda ba musulmi ba ya gayyaci kamar sarkin musulmi na kasar da shi shugaban kasar yake, ko kuma waɗansu sarakuna zuwa shan ruwa wato buɗe baki da azumi a gidansa, alhali ko shi wannan shugaban ba musulmi ba ne, daidai ne ko ba daidai ba ne? Tambaya ta farko ke. Tambaya ta biyu, gwamnonin jihohi suna karɓan kuɗi wato convention or grant daga federal government wanda da sunan za a yi wa jama'ar jihar aiki. Idan sun karɓi waɗannan kuɗaɗe ba sa gawa talakawa abin da za a yi da kuɗi, kuma wannan gwamnonin sun rantse da alƙur'ani cewa za su yi adalci, kuma ba sa yin adalci. Shi menene da hukuncin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala? Tambaya ta uku, ina son in tunatar da malam cewa tun da muka shiga wannan wata mai daraja Ramadan, kuma cikin wannan watan ne Allah ya umarci dimbin musulmai wanda Allah ya ba shi arziki ko kuma wanda yake da abin da ya wajaba a fidda zakka a ciki. Ina sauraron wa'azin amma har yanzu ban ji malam ya yi bayani akan zakka ba. Ina son malam ya yi bayani akan zakka. Ina fatan ranka da yana kallon mu ta fuskar akwatin talabijin dinsa, ya kuma bude galantin daidai yadda zai ji ansa da za mu bayar kowace gwargwado yadda ya sauƙaƙa. Abin da ya shafi tambaya ta farko, yana maganar cewa wanda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi don buɗe baki. Wannan babu laifi idan ya yi haka, sannan su babu laifi idan musulmin sun amsa wannan gayyata ɗin. Tunda cikin amsa wannan gayyatar babu wani abu na ƙasƙantar musulunci ko musulmai, na tozantar musulunci ko musulmai, sai dai abin da ya kamata su yi lokacin da ya gayyace su a irin wannan zama na buɗe baki, tunda shi dai ba azumin yake ba, kuma ko yayi ma ba za a ba shi lada ba tunda shi ba musulmi ba ne ba. To kar a je a taso haka nan ba tare da an ce komai ba. Ya kamata su yi amfani da wannan dama a matsayinsu na sarakuna, iyayen jama'a, shugabannin jama'a, su isarwa shugaban ƙasa koken talakawansu al'ummarsu. Ce da shi ya kai shugaban ƙasa tun da ka hau mulki yau shekara huɗu da wata kaza mun ga ƙasƙanci iri kaza, mun ga ƙasƙanci iri kaza. An kori da dama daga cikin ƴaƴanmu talakawanmu daga aikin soja, waɗansu daga aikin ƴan sanda, waɗansu an kore su aiki ko an sanya an musanya musu wajajen aiki daga manya-manyan ma'aikatu na gwamnatin tarayya. Me muka yi, menene dalili? Idan an sha ruwa an yi buɗe baki sai su faɗa shugaban ƙasa wannan. Ko saka babu dama sai ta isar da saƙon talakawansu, su faɗi koke-kokensu, su faɗi abin da ke ci musu towa ƙwarya. Kuma su yi masa bayanin cewa cikin shekara hudu ɗin nan da ya mai girma shugaban ƙasa kai kana mulki, abin da muke gani ilimi an cuce shi, mu ko mun riga mun san muna da kowa bayan ilimi a jihohinmu. A dukkan bajet ɗin da gwamnatin tarayya ke yi, ilimi na ɗaya daga cikin koma baya. Sannan kuma an cuce harkar noma. Kuma noma ɗin nan kusan 80 ko 90 cikin 100 ɗin shi a yankinmu ne ake yi, a inda talakawanmu suke. Mu muke da kasar noma, mu muke da River Niger, mu muke da kogin Benue, mu muke da Taraba, mu muke da Yobe, mu muke da Bakalori, mu muke da Tiga, mu muke da Talawa a Kano, mu muke da wuraren noma. Saboda haka harkar noma an dakile ta. Me shugaban ƙasa zai ce game da harkar noma wanda mun zo ne don wakiltar jama'armu? Sannan kuma su ƙara isar masa da saƙon talakawansu da abin da ya shafi al'ummarsu dangane da fuskar kiwon lafiya da yadda harkar tsaro su kurkurce. Wannan wajibin sarakuna ne su yi haka, ba kawai a ji a sha ruwa ba, kowa ya tafi yasa. Ina fata an fahimta. Wato abin da nake cewa dan sun ansa kiran babu laifi, amma su yi amfani da ansa kiran wajen isar da saƙon jama'arsu, wajen isar da saƙon talakawansu, ko shakka babu wannan zai tasiri. Kuma inda sarakunan mu za su yi ƙarfin hali su yi wannan a cikin watan Ramadana, to sai kaga lokacin na watan Ramadana da lokacin faɗuwar ranar can da buɗe baki suka isar da wannan kalmomi, sai Allah ya sa albarka. Amma har kawai su ja a buɗe baki a taso, ko kuma dama an yi hakan ko dan an yi musu dariya, in dan wannan ne to bai kamata ba. Amma matukar kawai buɗe baki ne su kuma su yi amfani da isar da wannan saƙon, to lalle ya kamata. Abu na biyu, maganar kaso da ake baiwa kowace jiha daga gwamnatin tarayya, ko shakka babu abinda kowane gwamnan jiha da shi da mukarrabansa sai karɓo daga gwamnatin tarayya kaso ne na talakawa da ya zama wajibi a yi musu aiki da su cikin abin da zai amfane su. Ba lalle ba ne a cikin harkar mulki, mai mulki sai ya faɗi kowane kobo yaya ya yi shigo, yaya ya fitar, dai idan an yi haka babu sirri a cikin harkar gwamnati. A'a, amma dai su jama'a su ga cewa kuɗi sun samu a ƙasa, ba wai a zubar da kuɗin ba. su ga aiki a ƙasa sun san kuɗi sun shigo kenan, amma su ji labarin kuɗi sun shigo ko su karanta a jarida ba su gani ba a cikin ruwan shan su, ba su gani ba a ɗakunan shan maganin su, ba su gani ba a asibitocin su, ba su gani ba a cikin harkar tsaro, gaba ɗaya makarantun firamare suna lalace, sakandare haka suna lalace, to babu yanda za a yi ya kasance talaka ya gamsu cewa shugaban nan yana masa adalci. Ina ba ta an fahimta, saboda haka ko shakka babu amana ce Ubangiji Subhanahu wata'ala ya tsora wa shugabanni kuɗaɗen da suke karɓa su kashe su kan abin da zai zama alheri wa jama'ar su, harkar tsaro, kiwon lafiya, ilimi da kowane ɓangare na rayuwa. Idan ko ba su yi haka ba za a tambaye su a gaban Allah ranar tashin kiyama. Manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowane ɗayan ku ɗan kiwo ne, kowanne za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo. Sai ya ambaci guda hudu dan baga misali, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu fi baytihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wannan guda hudu dan baga misali ne, amma kalmar kullukum ta shafi kowa, amma waɗannan amanan ku ta fi fitowa fili. Na farko daga cikin su shugaba, shugaba a jiha kamar gwamnan jiha, shugaba a karamar hukuma kamar chairman na local government, shugaba a kasarsa. Wannan shine farkon wanda za a tambaya. Idan jihar Borno na da adadin mutane miliyan uku, wato shugaba za a tambaye shi wanda ya zama gwamna a jihar Borno ya gudanar da mulkin su. Idan Najeriya na da mutum miliyan 120, wato shugaban kasa za a tambaye shi ya gudanar da mulkin su a ranar tashin kiyama, kuma dole ya bayani. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dole mutum ya bada ansa, ba mai ba su kariya, ba lauya mai zaman kansa, ba lauyan gwamnatin tarayya, ba lauyan gwamnatin jiha, kowa ta kansa yake. Manzanni ma ba a tambaye su ballantana gaba garin mutane, fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin fala nuqissanna alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin wal wadnu yawma idhin al-haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هو تأنت بيتي منذ ده وين داك تولاو منذ ده ميكتي ميسكتي مكو تأنت تكباكا بل انت ناشي دبني هو تأنت بيتي sannan magidanci a gidansa mai mace daya da yaya, mai mace biyu da yaya, uku har zuwa hudu, sai an tambaye shi ya gudanar da gidansa, cinsu da shansu da suturarsu da zaman lafiyarsu da kula da iliminsu, ilimin addini, ilimin rayuwa, wayewarsu, sanin ya kamata ɗinsu, tarbiyyarsu, sai an tambaye kowane magidanci gwargwadon adadin yawan iyalinka, gwargwadon yadda tambayar za ta yi waita a gaban Allah ranar tashin kiyama. Tambayar da za a wa mai mace biyu ba daidai take da mai ɗaya ba, mai mace uku ba daidai take da mai biyu ba, mai ƴaƴa hudu biyar shida ba daidai ne da mai ɗaya ba, mai ƴaƴa goma sha bakwai ko ashirin ba daidai ne da mai ƴaƴa biyar ba, kowa sai an tambaye shi. Sannan wal mar'atu fi bayti zawjiha, mace a gidan mijinta, ɗakin aurenta, zaman da take tsakaninta da miji, zama ne na amana, zama ne na girmamawa da mutuntawa tsakaninta da mijinta, tsakaninta da kishiyarta, ko zama ne na masifa da rikici da zuwa wajen bokaye da tsafi da sihiri da sai kin kore ta ko kin haukata ta, sai an tambaye ki. Ko sai kin sihirce mijin ya zama bita zaizai, sai abin da kika ce ya zama kamar irin zombie din nan, kamar raƙumi da aka hala, sai an tambaye ki ranar tashin kiyama. Ko zama ne kike nafi sabilillahi, biyayyar aure da jin tsoron Allah da amana da gaskiya da rukun amana, sai an tambaye ki ranar tashin kiyama. Haka wal khadimu fi mali sayyidihi, yaro game da dukiyar ubangidansa, yaron gida game da dukiyar ubangidansa, yaron gida tun daga driver har mai wanke-wanke har mai gadi, har yaronka a kantinka, har yaronka a kasuwarka, har sakataranka a kamfaninka, dukkan wani wanda yake karkashin wani kowane irin nauyi ya tsora maka, sai an tambaye ka ka hayyance shi ko baka hayyance shi ba, ka riƙe amanarsa ko ka yi masa maguɗi. Kowa da kowa ya tsaye, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Amma abin da ya shafi na uku kuwa, wannan ina jin ina kesa su san mun yi magana akan zakka a cikin Ali Imran wajen faɗin Allah ta'ala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyam walillahi mirasu samawati wal ard wallahu ma ta'maluna khabir. Wannan ma kawo hadisin Bukhari wanda yake nuna cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakkarsa ranar tashin kiyama za a rikida a jirkita dukiyar sai ta zama katon maciji, ta kananne wuyansa, sannan macijin ya tale bakinsa yana cakar mutumin yana masa tsartuwa ta dafi, yana cewa ana kanzuka ana maluka, ni ne dukiyar da ka taskance baka fitar da hakkin talakawa ba. Da haka kowane mai kuɗi zai bayanin wannan ranar tashin kiyama, amma wanda baya bayar da zakka ko kuma wanda yake bayarwa bisa ga san rai. Akwai masu bayarwa amma kaɗan ne idan an kwatanta da wanda ba sa bayarwa. A cikin masu bayarwa akwai masu yin daidai amma ƴan kaɗan ne idan an kwatanta da masu yi akan san rai. Mai yin zakkar san rai gaji ya ware ta, sai ga ta yi yawa, miliyan biyar a ce in ba talakawa miliyan biyar haka kawai. da sai rinka yin dan kadan kadan a ta kalilan wa akada ya ba wancan naira 100 ya ba wancan naira 100 akwai dan sagarin ba za ga an sa mutane sun yi layi ne a cikin layi ana ba mutane naira 500 ko 300 sai kai ne kila ma sai ma'aikatan tsaro sun tasa ka kafin ka san 300 ka je a maka magani a dakin shan magani na naira 150 sannan ka ci naira 100 sai zakati wannan ma'ana babu riba a ciki kenan ita ko zakka idan mutum ya fitar duk yawan ta ai ba komai bace ba idan ka sana cewa naira miliyan 5 sai ka sana cewa wannan fa ɗaya ne cikin 40 na abin da Allah ya baka inda Allah ya ga dama sai ce ka bayar da 39 ka rike daya amma sai ce ka bayar da ɗaya ka rike 39 dan me zaka yi kenan kuma lokacin da ka bayar sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara habaka dukiyar ya sanya albarka a ciki idan ka hana kuma sai Allah ya rufe dukiyar gaba ɗaya kasance babu albarka a ciki data wadatarka sai zanto ga ta da yawa amma baka ganin ta da yawa kana ganin ɗan kaɗan ɗin da ke wajen mutane ka mallaki abin da ya kai miliyan 100 a duniya amma wanda yake da abin da yake bai fi miliyan 100 ba ya fi kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa kai ko yau jininka ya hau gobe ciwon suga gobe wace ce matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ya kanan da ka da su fara yadda za ka yi talakawa abin nan wato likitoci sun hana ka sakat amma talaka ya je kasuwa ya ci kwaɗan rama ya ci zogale ya ci rogo ya ci wane ne a kan titi ba duk guda ya masa abin nan amma ya zo na lafiya nan in ban da agajin Allah kai idan ka ci wannan rannan sai dai kuma a mutuwar da kwanai amma talaka ba abin da ya dace ya afa wannan ya ci wannan ya ci wannan ya zauna lafiya nan saboda Allah ya sa albarka cikin rayuwar ka bai zalunci kowa ba kai kuma da ka zalunci kowa zaka ci mai daɗin tsantsataccen to wani wata zaka ci amma sai zama maka matsala ya zaka kafi tsarar da shi to Allah ya cire albarka cikin dukiyar kake dan haka lalle ya kamata waɗanda Allah bai wa dukiya su yi kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki kuma lokacin da za su bayar su bayar ta hanyar da ta dace kar su yi kyashin wanda za su ba ba nan ne bane idan na fitar da zakka sai na ba cikin masallacin nan in na fitar da zakka naira 100,000 sai kuma in zo nan gurin in ce ina mutum 100,000 kowa an ba shi naira 100,000 sannan zakka ta kai lokacin da na fitar da 100,000 sai yanzu an mutum 200,000 in kasa ta mutu to raba wannan fakura na fitar da 200,000 in za mutum 4 ko an ba su ko mutum dai ma na ba su shikenan zakka ta kai dan su guba kai kawai ka ba su 200,000 ya tafi shi ma zai yi jari shekaran da zuwa yanzu cikin masu fitarwa amma mai nade amfanin ka ba nan 200 wancan 300 wancan 300 shi yasa sai mutum ya shekara 50 yana cin zakka kuma ya mutu ya bar ayyansa gadan cin zakka mutum tun yana yaro yake cin zakka har ya girma har ya kuma dace kana tun yana cin zakka ba ana bai kai lokacin da shi ma zai fitar ba Allah ya rufa mana asiri ranka dade ina fatan mun ansa tambayoyinka Allah sa an sha ruwa lafiya kuma Allah ya sa mu cikin wadanda za'a gafara a wannan wata mai albarka
mai tambaya na farko yana bayani ne kan cewa mahaifinsa ya saba fitar da zakka sai lokaci yayi bai fitar ba kafin fitarwarsa sai Allah ya karbi rayuwarsa to wannan abin da ya bari na dukiya za a fitar da zakkarsa kafin a raba gado ko ba za a fitar ba shine abin da tambayarsa ta kunsa da ka'ida lokacin da duk mamaci ya mutu kafin a raba gadon dukiyarsa akan lura da abin da yake kansa na bashi shi kuma bashi iri biyu ne akwai bashi da yake da alaka da Allah akwai bashi da yake da alaka da mutane bashi wanda yake da alaka da Allah madaukakin sarki kamar zakka a ce ya saba a kowane wata cikin Ramadan yake fitar da zakka sai ya kasance Ramadan ya wuce Shawwal ya wuce Zulqa'ida bai fitar da zakka ba sai da aka je Zulhijja sai kuma ya mutu kafin ya fitar to kaga anan akwai bashi a kansa na zakka dan haka za a fitar da wannan zakka daga cikin dukiyarsa kafin a raba gado haka kuma idan akwai kafara a kan shi kamar kafara ta ce da mutum 60 ko kafara wato ainihin ta ce da mutum 10 ga mutumin da ya yi kafarar rantsuwa ko kafarar rantsuwa ta hau kansa to kaga wannan za a cire a yi waɗancan kafara har kafin a fitar da gado sannan sai bashi da yadda ke yana da alaka da mutane shi ne kuma kamar a ce wani na binsa kaza wani na binsa kudi naira kaza ko wani na binsa wato ainihin adadi kaza na kaza to sai a ɗauka a fitar ba haka dai wannan bawan Allah da ya mutu ko ma wane ne ba shi ba idan ya rasu farkon abin da ya kamata a tambaya shin akwai masu binsa bashi ko ba masu binsa bashi sannan sai a bincike shin akwai bashi tsakanin shi da mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala ko babu dan a cire sannan abin da ya ragowa daga baya a tuntuba a ji akwai wasiya sannan abin da ya rage kuma bayan wasiya sai kuma a baiwa mabagada a matsayin gado wannan ita ce ka'ida wannan yana maganar cewar yana da mace guda ɗaya kuma sai yana da sana'a da yake amma kalmar sana'a ce, don haka sai ya zo yanzu kuma ya samu wata mace tana son shi kuma baya da abin da zai biya sadaki, kuma dai ana bukatar kamar naira 6,000 a wajensa. Saboda haka ko akwai wani taimako da za a iya mashi, da ba zan karanta takarda ba, na ce zan karanta dan in yi masa wa'azi ne kawai, ba dan zan taimaka masa ba, ba ma dan zan goye bayan a taimaka masa ba, ni dai ba zan taimaka ba kuma ba ma zan goye bayan a taimaka masa, dai idan ni haka ban taimaka mishi ba. Suna fa yana da mace ta biyu ya gani yake sha'awa, kuma jarinsa ya yi bayanin jarinsa naira 6,000 ne yana sayar da goro. Sai yake son a nan gurin ba haɗa masa sadaka don yin aure na biyu. Da ka'ida ta yin aure, ko da aure na farko ne mutum baya yi sai in yana da iko. Aya ta nuna haka cikin suratul Nur, hadisi ya nuna haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin Alkur'ani Ubangiji ta'ala ce, "Wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli." Waɗanda ba su da halin yin aure, to su yi kokarin kame kansu da kawar da kai da hakuri da juriya, hatta yughniyahum Allahu min fadli, har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsa. To kaga anan wanda baya da hali ma kenan, ko ɗaya baya da ita, an ce yayi hakuri bai je ya nemi sadaka ko ya je ya bara ko wani abu makamancin haka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ce, "Ya ma'asharal shabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj." Ya taron matasa, wanda yake da ikon yin aure sai cin kuto ya aure. A ƙarshe sai ce, "Wa man lam yastati fa alayhi bisawm," wanda baya da ikon yin aure kuto sai ya rinka yin azumi. To kaga a can gurin manzon Allah bai ce ba, in baka da ikon yin aure ka je kai bara ko ka je ka roki mutane a masallaci don su taimaka maka ya aure. To a nan gurin tsakanin mutumin da baya da aure a karan fari da ko mutumin da yana da akwai ƙari yake bukata, wane ne ya fi cancantar a yi masa taimako ya yi aure, wanda zai yi a karo na farko ko wanda zai ta biyu? To wanda zai ta farko din ma manzon Allah bai ce jama'a ku je ku taimaka masa ya aure ba, ko ba a ce shi je ya bara ba, kawai dan wani zai yi ta biyu kuma sai zai rubuto takarda zungulere ya kamar takarda haraji ya ce a taimaka masa. Ina ga idan an taimaka masa wannan ba taimaka masa akai ba. Shawara ya kamata a bashi cewa ya yi hakuri a ko waɗanda yanzu ba su da auren ba kuma suna son yi ko babu. Ba sai ka ce akwai ba don karka fallasa kanka, amma dai akwai su da yawa waɗanda suna son su yi aure ba su da halin yi ko ba haka ba. To amma suka yi hakuri kuma suka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan sha'awa ta dame su su rinka yin azumi. Don haka wannan shi ne ya dace. Wannan kuma yana tambaya akan wato yin amfani da magani na ƙayyade iyali. Ya ce akwai wani shiri da ake a wata tasha ta talabijin da ke garin nan, wanda shi abin da ya fahimta kamar ana zuga mata ne kan su rinka yin amfani da magunguna na hana haihuwa don a ƙayyade iyali. Yace daga ciki sun tattauna matsaloli kamar haka, suna nuna cewa ya halatta mace ta sha magani da zai hana ta ɗaukan juna biyu, domin wannan ya bata daman ci gaba da karatunta a jami'a har ta kammala. Matsala ta biyu, ya halatta mace ta sha magani na hana ɗaukan ciki don jin tsoron kar su tara iyali idan mijinta mai ƙaramin ƙarfi ne yana matakin albashi na ƙasa. Sannan na uku, ya halatta mace wato ainihin ta sha magani domin hana ɗaukan juna biyu ko da mijinta na da hali, in ita a ra'ayinta ba ta son tara iyali da yawa haka rakwacen haka a gansu da yawa. To shi abin da yake tambaya, shin gaskiya ne din ya halatta a sha maganin hana haihuwa don waɗannan matsalolin da takarda ta yi bayani? Waɗannan matsaloli guda uku ba sa cikin matsalolin da za a ce za a sha magani don su. Na farko dai maganar ci gaba da karatu, ko tana haihuwa ai za ta ci gaba da karatu, za ta iya yin karatu in dai mijinta ya bata dama. Haihuwa ba ta hana karatu, ko da kuwa haihuwa ta biyu ce ko ta uku ko ta huɗu ko ta biyar. Akwai mataye da dama waɗanda lokacin da suka yi mataki na irin teachers college din sun ci gaba da karantarwa a local education authority, har suka haihu huɗu biyar daga baya suka koma kuma suka yi NCE, suka zo suka sake koma ɗakin aure daga baya kuma suka je suka yi degree, duk kuma suna haihuwa. Don saboda haka babu wata hujja a musulunci da za a ce a sha magani don a ƙara karatu, don a ƙarasa karatu. In baki son ki haihu ko kai mijin baka son ta haihu tana karatun, to idan wato ainihin aka zo yin aure sai a haƙura har sai ta kammala karatu, saboda ba kwa son ku haihu ana cikin karatu. Wannan ganin damar ku ne, ku yi ta yin azumi ku biyu, ba shi kenan ba? amma ba dai uzuri bane karbabbe wannan. Sannan kuma jin cewa kar a haihu da yawa, arzitawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala take. Matukar Allah ya baka halin yin aure ya ce kai da Ubangiji kai ya nemi karka ya auren sai kana da halin yi, amma bai ce ba kuma karka ya aure sai ka ga cewa inda za ka haifi ya kana da abin rike su. Domin ɗa da zai zo wannan ba mas'uliyar ka bace ba, yin aure baya kawo ɗa. Ta iya ka yi aure yau kana tsammanin cewa nan da shekara matarka za ta haihu ta yi shekara biyu, ta yi shekara uku ba ta haihu ba, ta yi shekara biyar ma ba ta haihu. Ta iya yiwuwa a yanzu matakin albashinka zai rike ka kai da matarka, sai ka ki yin aure jin tsoron kar ka yi aure ta haihu, wato wani abu ya karu kuma samunka bai karu ba. Sai ya kasance lokacin da aka haifi yaron sai Allah ya baka arziki, ko kafin haihuwarsa Allah maɗaukakin sarki ya baka arziki. Dan Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin waɗanda suke jin tsoron ƴaƴa saboda talauci, yake cewa nahnu narzuqukum wa iyyakum, a wani wurin nahnu narzuquhum wa iyyakum, wato akwai balaga ta alqur'ani wajen gabatar da mu kafin ƴaƴa, wato a cikin suratul al-an'am kuma can a cikin suratul isra aka gabatar da ƴaƴa kafin mu. Dan Allah madaukakin sarki shike daukar nauyin arzuta kowa, sawa'un ƴaƴa din ne ko kuma iyayensu. To dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa. Amma idan ya kasance mace tana irin bakwai ne yawan haihuwa akai-akai, duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu, kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala, ko alal akalli yara ba sa samun wadatacciyar kulawa, to wannan babu laifi idan a sha magani a rika samun hutun haihuwa, hutun shekara ɗaya, hutun shekara biyu, har kafin a sake samun wani juna, wannan babu laifi. Amma ha kawai don jin tsoron kar a yi iyali, to wannan kuskure ne. Ma'ana ku matan a cikin suratul isra aka gabatar da ƴaƴa kafin mu, dan Allah madaukakin sarki shike daukar nauyin arzuta kowa, sawa'un ƴaƴa din ne ko kuma iyayensu. To dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa. Amma idan ya kasance mace tana irin bakwai ne yawan haihuwa akai-akai, duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu, kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala, ko alal akalli yara ba sa samun wadatacciyar kulawa, to wannan babu laifi idan a sha magani a rika samun hutun haihuwa, hutun shekara ɗaya, hutun shekara biyu, har kafin a sake samun wani juna, wannan babu laifi. Amma ha kawai don jin tsoron kar a yi iyali, to wannan kuskure ne. Ma'ana ku kalla maqasudin, manufar niyyar da ta sa mutum zai sha maganin ita ce za ta dace da shari'a a yadda da shan maganin, ko kuma ta ƙi dacewa da shari'a a ƙi yadda da shan maganin. Da duk wanda yake dan jin tsoron talauci kaga wannan mummunan niyya ce. Ubangiji ta'ala ce wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, wato babu wata dabba ko wata halitta da ke tafiya a ban kasa face Allah ne ke daukar nauyin arzikinta. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ce inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab, yace babu wata rai da za ta mutu face sai ta cika arzikinta da aka yanka mata za ta samu, sai kuma ta cika ajalinta kididdigar kwanaki da watanni da ma hatta awanni da sakan da dan adam zai yi a duniya sai ya cika kafin a karɓar sa. To haka arzikin dan adam baya mutuwa ya bar shi har sai ya same shi kafin ya mutu. To duka wannan na nuna arziki a hannun Allah ta'ala yake. Mu dai abin da aka ce mu yi riko da sababi, mu yi aiki, mu yi noma, mu yi kwadago, kar mu zauna mu zama kasalallu, muna zaman kashe wando, muna zaman yi da mutane a gindin bishiya, muna zaman ludo da karta, zama na rashin sanin manufa, wannan shi ne aka hana mu. Za mu tashi mu yi kwazo, amma kwazon shi ne namu, arzikin kuma daga hannun Allah maɗaukakin sarki yake, don shi ne ar-razzaq zul quwwatil matin. Wannan kuma yana magana akan cewa ba shi da lafiya, wato cutarsa ta ulcer ce, kuma an ba shi magani wanda zai rika yin amfani da shi sau uku a yini, kuma an ce alal akalli ya yi wata ɗaya tur ba tare da ya yi fashi ba. To ya yi waɗansu kwanaki sai gashi kuma Ramadana ya shigo, to ya zai da sauran. Za ka ci gaba da shan magani, ka ajiye har zuwa lokacin da ka gama shan wannan dose na maganinka, don zai taimaka idan mutum ya sha adadin da aka ce. Don magani kamar yadda Ibn al-Qayyim ya bayani tun kafin likitoci ne su zo a cikin littafin wato At-Tibbun Nabawi, yace magani yakan yi tasiri ne a jikin dan adam, yayin da ya kasance an sha adadin da ya dace da girman cuta take jika. Idan ka sha ya fi cutar yawa, to sai ya haifar da wata cuta. Idan ka sha ya yi kaɗan bai ƙarasa yadda ake bukata ya magance cutar ba, ya ce to ba zai iya magance ta ba. Sannan kuma ya sa jiki ya saba da shi nan gaba ba zai tasiri ba. Amma idan ka sha daidai yadda zai muƙawama ya yi resistance ga ƙwayar, to shi ne abin da zai iya haifar da magani. Haka Ibn al-Qayyim ya bayani cikin littafin At-Tibbun Nabawi. Kaga tun shekara 108 baya a tarihi. Kaga wannan wani abu ne da yake nuna mu'jiza ta addinin musulunci. Sai da waɗannan ilimomi duk yayi bayani akan su. Sai dai karancin ilimin mai samu kasa ganewa. A takaice dai zaka iya cigaba da shan maganin ka tsawon kwanakin da likita ya kayyade maka. Idan ka samu lafiya ka cigaba da sauran ragowar Ramadana bayan azumi kuma karama. Tunda kai kana cikin marasa lafiya. Ubangiji kuma ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Mutum ne yake tuka takzi ko yake dan atafa sun ya halatta ya dauki wani mutum ya kai shi wani wuri da zai aikata laifi. Ka san wani inda zai je wajen laifi ne sai ya tsayar da kai. Kana tuka takzi ko kana dan atafa ya halatta ko bai halatta ba? Bai halatta ba. Tunda Ubangiji ta halatta wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, ku yi taimakekeniya wajen abin da ya shafi ƙetare iyaka ko wajen aikin sako. Kamar kana sayar da wukake ne a kasuwa, duk mutumin da ya zo yake neman wukar da zai yanka albasa a gidansa, za ka sayar ko ba za ka sayar masa ba? Za ka sayar masa. Duk mahauci wanda yake tsire ko balangu ya zo zai sayi wuka a wurinka ko zai sayar da gatari na sara kashi, za ka sayar masa. Amma duk mutumin da ya shahara cewa dan fashi ne sai ya zo zai sayi wuka, zai sayi adda, za ka sayar masa? Bai halatta ba. To haka lokacin da kake tuka mota, idan mutum ya tsare ka bai maka bayani in unguwa kawai ya faɗa maka, shikenan za ka kai shi ba sai ka ce a unguwar gidan waza ka ba, wannan bai shafe ka ba. Gari ka zaza ne ba sai ka ce a garin gidan waza ka ba. Amma yana tsare ka sai ya ambaci wata mashaya ya ce can za ka kai shi, ya ka ce a'a ba zan je ba. Ko da nawa zai baka ko, domin idan ka kai shi kun yi tarayya wajen sako, za ka samu laifi gurgurdan naka. Idan kawai unguwa ya faɗa ko sanon titi kai ba wannan bai shafe ka ba, za ka ɗauke shi ka tafi. Sai dai inda daga ganin shi kaga alamar mashayi kuma ya faɗi titin da yake akwai wata mashahuriyar mashaya a wajen, to sai ka ce daidai ina akan titin. Idan ya faɗi daidai wajen mashaya, to kaga alamar jikinsa da bayanin inda zai je ya tantance maka cewa ga inda zai je, don haka ba za ka ɗauke shi ba. Dan Allah ya ce wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan. Tambaya ta ƙarshe wannan yake tambaya cewa mahaifinsu yana da mata kuma waɗanda ba su ne suka haife su ba, sai baya son su rinka shiga gidansa. Shin wannan abu da ya yi na hana su shiga gidan a matsayinsu na gidan mahaifinsu ya halatta ko bai halatta ba? Matar da mahaifinka ke aure muharramar ka ce, don haka ya halatta ka shiga gida wajenta. Kuma mahaifi bai kamata ya hana ɗansa shiga ba. Sai fa in akwai wata tuhuma game da ɗan, akan samu ɗaya cikin ɗari wanda zai kangare wansa ta kai har yi shi awar matan mahaifinsa. To idan mutum ya kai wannan mummunan hali, mahaifinsa yana da hujja ya hana shiga. Akan samu wanda ba wai shawar matan mahaifinsa yake ba, amma yana da ɗan hali. Ai kun san ɗan hali a wasu, yana ɗan ɗauki-ɗauki. Zai fice idan wance ya shiga ɗakin ta ya ɗaukan mata kaya. An yi haka kila ya faru su ɗin su biyu an gani, sai aka hana shi shiga saboda wannan. To wannan ba a yi laifi ba, tunda akwai hujja da shi sa aka hana shi shiga. Amma matuƙar babu wata tuhuma ta zahiri a shari'ance, haka kawai dan wanta ba ita ce ta haife shi ba, yo ai tunda kai mahaifin kai mijinta ne, ita kuma ta zama uwa a gare shi. Dan da za su rage a duniya daga shi sai ita, ba yadda za a yi aure ka. Ba aure tsakanin shi da ita har abada, tunda kai mahaifi ka aure ka. Saboda haka ya kamata iyaye su lura da wannan. Amma kamar da na faɗa, yin akwai tuhuma, to wannan tuhuma na iya sa wato ya kasance an hana mutum shiga, amma saboda ɗan hali da yake da shi ko kuma abin da na ambata, Allah ya tsare mu.
Idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai ya yi, ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya? Zai gane hakan ne yayin da ya kasance abinda matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abinda Allah yake so ba, bai ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ba, bai ci karo da lafiyayyen hankali ba. Idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai ka yi, kuma wannan abu ya dace da abinda Allah yake so, ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so, kuma ya dace da abinda yake lafiyayyen hankali, zai iya tunani akai don masana ya kamata na zamaninka za su ga lalle hakan ya dace, to wannan babu laifi. Amma yayin da matarka za ta sa ka kai abin da ya saba ma Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ci karo da taron tunanin masu hankali, to ku shakka babu wannan ba abu ne da ya dace ba. Idan har ka ci ganin, har ka ci gaba da ganin cewa abin da ta sa ka yi din lalle shine yafi dacewa sama da abin da Allah ya ce, sama da abin da manzon Allah ya ce, sama da abin da masana ya kamata zamaninka suka gano, masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano, to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya, makauniyar soyayya, ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri. Allah tsare mu. Yaya mutum zai iya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu? Abinda zaka yi ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza. Yawaita isti'aza, yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya. Kaɗan daga cikinsu lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala, ko da mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala. Koda mutum na cikin janaba, koda mutum na cikin haila za ta yi wannan alwala, don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba, ta kwanciyar barci ce. Sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, da qul a'udhu birabbin nas, kowace da basmala da bismillah kafa uku uku. Mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafikan hannunsa, ta yadda yawun da ke fita daga bakinsa yana sauka akan tafikan hannunsa. Idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu daman shafawa a jikinsa, zai karanta wannan da kyakkyawan niyya, wannan zai zame masa kariya. Sannan mutum ya karanta ayatul kursiyi ba tare da ya shafa a jikinsa ba. Sannan mutum ya ja amanar rasulu zuwa karshen fansuna alal qaumil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba, duk wannan suna cikin kariya. Sannan mutum ya karanta allahumma kini azabaka yawma tabasu ibadat. Sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk, idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar, idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada, idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i. Ummuna Aisha Allah shi kare da a gare ta, tace da wuya dare ya zo ya shude ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba. Wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya. Sannan ya sunnanta wa mutane karanta suratul mulk. A takaice dai lazantar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya kariya, wannan yana tabbatar wa dan adam kariya daga sharrin aljani, daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu rufa ido. Allah kare mu daga sharrin su, Allah kare mu daga masu tsafi. Shin ya halatta ga mutumin da ya karbi rance na gwamnati a ƙarƙashin tsari na poverty alleviation ya rike wannan rancen ya kibiya don hujjar cewa shi ɗan ƙasa ne, kuma wannan kuɗi da aka bashi rance dukiya ce ta ƙasa, ya halatta ko bai halatta ba? A hakikanin gaskiya bai halatta ba ya rike, domin ko da shi ɗan ƙasa ne tunda an bashi da sunan rance ya yi amfani da su ya dawo da su, to ba shi halatta ya rike. Dole ne idan ya gama amfani da su zuwa lokacin da aka yi yarjejeniya da shi ya dawo da su. Sai fa in ya samu tsaiko na kuɗi, to ya nemi a ƙare masa jinkiri na waɗansu watanni har ya zuwa lokacin da zai samu ya biya. Domin kuɗinmu na mu duka haramun ne wani mutum shi kaɗai ya rike su. Ko da ko idan an tashi rabo abinda za a bashi ya fi wannan da yake hannunsa yawa. Bayan da halittun cewa ya halatta ya rike, shine zai bada kofa kowa ya rike dukiyar ƙasa da ke hannunsa. Kuma shi zai bada kofa dukkan wanda ya samu dama na wata dukiya ta ƙasa da ta shiga hannunsa ya rike ta. Sai ya zanto gaba ɗaya ƙasa ta lalace, kowa ya zama barao, kowa ya zama mahaici. Karshe sai ya zanto asusun gwamnati babu ko kwabo a ciki da za a yi wa talakawa aiki na abin da ya shafi ginin makarantunsu, kyautata tsarin kiwon lafiyansu, kyakkyawan tsari na bayar da lafiyayyen ruwan sha, gina dakunan bayar da magani asibitocinsu, wanda wannan shine abin da ke faruwa a yanzu. Kudade suna hannun jama'a saboda ha'inci, saboda rashin gaskiya. Miliyoyi, biliyoyin kudi suna hannun jama'a, amma aljihun gwamnati babu kudi. Allah ya tsare mu. Saboda haka dai bashi halatta ga mutumin da ya ci rance a hannun gwamnati ya ce zai rike don hujjar cewa ai shi dan wannan jihar ne ko shi dan kasa ne da ya karbi wannan kudi a hannunta, dole ne sai ya biya. In bai biya ba, ranar tashin kiyama zai yi bayani. Ko da gwamnatin bata nema ba, ba a cewa dan gwamnati bata nema ba za ka biya ba, za ka je ka biya. Ko da in ka biya wani zai sace, je ka biya ya sace ma da shi zai je bayani ranar tashin kiyama. Kai ka kafa hujjar cewa in na kai wani zai sace, je ka kai ya sace ma da zai yi bayani ranar tashin kiyama. Kai za ka fifita gara ka yi bayani da shi ya yi bayani? Wallahi ne dai gara shi ya yi bayani da a ce ni ne zan yi bayani. Gara ya zamto shi za a zo da shi a ɗaure da a ce ni za a zo da ni a ɗaure. Wato yaya za ka yi ka fitar da kanka a gaban Allah ranar tashin kiyama? Shi ne tunanin da ya kamata kowane mai hankali ya yi. Allah ganar da mu. Dangane da hukuncin yin amfani da waɗannan al'amura ga mai azumi, aswaki, man goge haƙori, sanya kwalli, allura, diga maganin ciwon ido, sanya maganin mura a hanci da sauransu, waɗannan al'amura gabaɗayansu ba sa lalata azumi. Aswaki baya lalata azumi, ko ɗanye ne ko gusashe ne. An tambaye ɗaya daga cikin tabi'ai, Muhammad bin Sirin, yin azumi da ɗan itacen da yake ɗanye ya halatta ko yin aswaki da ɗan itacen da yake ɗanye ga mai azumi ya halatta ko bai halatta ba? Ya ce ya halatta. Aka ce yo ai in na sa a baka ina jin dandano, ya ce to idan ka zo alwala ka sa ruwa a bakinka wajen gurgure baki baka jin dandano? Yace ina jin dandano amma ban haɗe ba. Yace to ai kuma aswakin baka da baka haɗe ba, ma'ana bai lalata maka azumi ba. Wannan yana cikin Sahih Bukhari. Ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, yace babu laifi ga mutum ya dandana miya, babu laifi ga mutum ya dandana abin da yake son ya saya idan ya je kasuwa cikin dangin abin da ake sayarwa. Yace amma kar ya haɗe. Mutum ya je ya samu zuma ko ya samu maɗi, sai ya daga ya dan taba da dan yatsansa ya sa akan harshensa ya ji ya tofar ba tare da ya haɗe ba, wannan babu laifi ga mai azumi. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan a cikin Babu Siyam daga Abdullahi dan Abbas. To ballantana ko man goge haƙori, yanzu mutum zai yi amfani da man goge haƙori kuma sai haɗe? Ba mai yin wannan. Saboda haka dan kayi amfani da man goge haƙori, dan kayi amfani da aswaki, sawa'un busasshe ne ɗanye ne, duk wannan baya lalata azumi. Duk abin da zaka sa a bakinka bai kai maƙogaro ba ka tofar da shi, wannan bai lalata azumi ba. Abin da ke lalata azumi shine abin da ka haɗiye shi cikin maƙogaranka, to wannan ya lalata azuminka. Ina fata an fahimta. Sannan kuma yin allura iri biyu ce, allura wadda take ta magani a sakamakon rashin lafiya da allura wadda ake yin ta a madadin abinci ga mara lafiyan da baya iya cin abinci. Duk allurar da ake yin ta magani wannan ba ta lalata azumi, amma allurar da aka yi ta a madadin abinci wannan tana lalata azumi. Ƙarin ruwa a asibiti shi ma yana lalata azumi, ƙarin jini a asibiti shi ma yana karya azumi, amma allura kadai wannan ba ta lalata azumi. Sanya kwalli baya lalata azumi, daga maganin ciwon ido baya lalata azumi, sanya maganin mura ko shafarau a hancinka duk wannan baya lalata azumi. Koda idan ka yi kaki ka ji makakin sa maƙogaro, duk wannan baya lalata azumi, don ba abinci bane ba. Ina fata an fahimta. Haka ga mutumin da yake amfani da injin niƙa gari ya shiga maƙogaransa ba da niyya ba, wannan baya lalata azumi. Ko mutumin da yake sayar da fulawa yana aunawa mutane, iska ya kada fulawa ta shiga maƙogaransa ba da niyya ba, wannan baya lalata azumi. Ina fata an fahimta. Ko mutumin da yana magana ba da niyya ba, ƙuda ya fada bakinsa ya haɗiye, ko wani ƙwaro ya fita bakinsa ya haɗiye, wannan duk baya lalata azumi, azuminsa yana da lafiya. Don haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta yi rangwame game da su, ba sa cikin ababen da ke lalata azumi. Waɗannan takardu guda biyu ba tambaya ba ce ba, tambaya ta farko tunatarwa ce. Dr. Shetima Ali Mungunu, Allah ya taimake shi. Amin. tun sama da shekara ɗaya da ta wuce ya ba da wata shela a wata lakca da muka gabatar a Imam Malik ko dai a wani wuri na manta a nan cikin garin Maiduguri a university ne ko, ya ce a shirye yake ɗauki nauyin dukkan wata ƴa mace da za a samu musulma da take da shiri da tanadin za ta karanta likitanci ɓangaren kula da ƴa mace, wato gynec doctor, zai ɗauki nauyin karatunta daga aljihunsa. Tun daga bara da aka bada wannan shela har yanzu ba a samu ba, dazu ya aiko min cewa a sake bada wannan shela har yanzu yana nan akan bakansa. Duk wata ƴa mace zakakura mai kaifin hankali wanda take da requirement mai kyau za ta je university ta karanta gynecology, duk ƴa macen da za a samu ta je ta zama gynecologist zai dauki nauyinta. Kalubale gare ku mata musulma, duk wanda take a shirye ya yi alkawalin zai ɗauki nauyin karatunta, don haka ya aiko mu ƙara jaddada wannan alkawali nashi. Ubangiji ta'ala ya taimake shi, muna saurare mu ji waɗanda za su rubuta ko su zo da kansu don ansa wannan ƙalubale. Kuma ina jin ya bar kofa a buɗe, bai ce dole sai yar jihar Borno ba, kila yar jihar Yobe ma ta iya zuwa, ban sani ba ko yar jihar Kano, ban sani ba ko yar Kaduna, ban sani ba Akwa Ibom, in dai musulma ce. Ina jin bai bar kofa a buɗe ba, sai dai kila ya zanto fifiko ya zanto ga wanda take Borno da Yobe, haka da nake tsammani, amma ban tsammanin ya yi iyaka. Tambaya da ƙarshe, wani bawan Allah ne ya rubuto ta cikin harshen Larabci, ya yi bayani mai tsawo, amma dai abu guda biyu zan faɗa don ya gane shi ne ya rubuto. Wanda ya rubuto ta ya ce shi maraya ne, yana aiki a wani kamfani na ruwan sha da yake da suna Peace Water. Sai aka sallame shi daga aikin, ya faɗi waɗansu matsaloli, to waɗannan ba abin faɗa ba ne a wajen karatu. Na yi maka alƙawarin in ka ji wannan saƙo, to ka zo ka same ni yau bayan sallar magriba, bayan an sha ruwa, ƙarfe 7 saura kwata har zuwa ƙarfe 7, har zuwa ƙarfe 7:30 zan saurare ka. Idan 7:30 ce baka zo ba, to ka sake dawowa gobe a wannan lokacin. Idan zuwa gobe baka dawo ba, ka dawo jibi a wannan lokacin. Idan jibi ta wuce baka zo ba, shikenan baka zama da gaske ba kenan. Sai mu tattauna matsalolin mu ga yadda za a warware su insha Allah ta'ala. Allah shi taimaka mana.
Allah.